sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodar yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 19 ga watan October na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai
to Hadiza maduwan ƴan adawar kasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya koma kasar sa yau Asabar kuma ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa Hukumomin kasar Kenya sun fara gagaruman aikin ba ƴan mata daga kafan kwayar cutar da ake kira human papilloma virus da ko wanda kuma ake kira HPV a takaice wanda ke janyo cutar sankarar mahaifa a can Hong Kong kuma Karen Lam shugabar yankin ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi da aikata laifin kisa wanda battansa ne janyo zanga-zangar da ake yi a Hong Kong ya ce a shirye yake mika kansa ga hukumomin Taiwan
Karen labarin kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa nan da watanni uku masu zuwa za a fara sayar da motoci da aka kera a Nigeria a farashi mai rahusa bayan haka kuma za ku ji yadda wasu ƴan majalisun dokokin Nigeria ke yunkurin yin dokoki akan gidajen gyara dangararrun yara da ake azabtar da su a Nigeria muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Garba zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara shan labaran duniya
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Madugun ƴan adawar kasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya koma kasar sa yau Asabar. Ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Duka shugabannin biyu suna da ƙasa da wata ɗaya su cimma matsaya bisa ga wata yarjejeniyar da suka rattabawa hannu shekara ɗaya da ta gabata. A shekarar 2011 Sudan ta Kudu ta samu ƴancin kai daga makwabciyar ta Sudan amma a ƙarshen shekarar 2013 tashin hankali ya barke a ƙasar akan gwagwarmayar rike madafin iko tsakanin shugaba Kiir da Machar mataimakin shugaban ƙasa fadin da aka yi a ƙasar yayi sanadiyar mutuwar dubban ƴan Sudan ta Kudu ya kuma tilastawa miliyoyin ƴan ƙasar tserewa daga gidajensu Machar na neman tabbacin kare lafiyarsa kafin ya koma Sudan ta Kudu da zaman dindindin. Machar ne za a nada mataimakin shugaban kasa na daya cikin guda biyar a ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwar. Hukumomin kasar Kenya sun fara gagaruman aikin ba ƴan mata daga kafin kwayar cutar da ake kira human papilloma virus da turanci ko HPV a takaice wanda ke janyo cutar sankarar mahaifa a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO kasar da ke gabashin nahiyar Afirka na da adadin masu cutar sankarar mahaifa mafi yawa a duniya a yayin da yawancin lokuta Kenya ke jagorantar yankin akan batutuwan magunguna Jami'ai sun yarda cewa suna tafiyar hawainiya wajen kare yara mata da mata daga kwayar cutar ta HPV. Za a bada rigakafin kyauta ga duk yara mata da mata daga shekaru 10 a wani bangaren aikin rigakafin kasar da aka shirye yi. Kashi biyu za a ba ƴan matan rigakafin tsakanin watanni 6. Shugaba Uhuru Kenyatta ya kira shirin bada rigakafin wanda za a yi karan farko wani gagarumin ci gaba a kokarin da kasar ke yi wajen yaki da cututtuka.
Access to the HPV vaccine by our girls will lead to a reduction in the number of new cervical cancer cases.
Saman damar bada rigakafin ga ƴan mata da mata zai kai ga raguwar yawan masu kamuwa da cutar sankarar mahaifa ya kuma kare rayukan ƴaƴan mu mata. Hakan na nufin ƴaƴan mu mata da ke da muhimmanci a ƙasar mu nan gaba za a kare su daga hadarin mutuwar wuri. Ma'aikatar lafiyar Kenya ta ce za a kashe kuɗi kusan dala miliyan 7.7 don rigakafin a wannan shekarar. Akalla wasu ƙasashe 115 su ma sun ba da rigakafin, ciki har da Uganda, Tanzania da Rwanda. Dr. Collins Tabu, shugaban shirin ba da rigakafin na ƙasar Kenya, ya ce saboda rigakafin ƙasar Rwanda ta kusan kawar da cutar sankarar mahaifa. Carrie Lam, shugabar yankin Hong Kong, ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi da aikata laifin kisa, wanda batunsa ne ya janyo zanga-zangar da ake yi a Hong Kong, saboda wani yunkurin doka, wato ƙudurin doka da zai ba Hong Kong ɗin damar miƙa masu laifi Taiwan da kuma China da wasu wurare. Wanda Lam ta sanar da janye ƙudurin daga baya, Lam ta ce mutumin zai miƙa kansa ga hukumomin Taiwan. Ms. Lam ta faɗi cewa Chang Tong Kai ya rubuta mata wasiƙa yana cewa zai miƙa wuya ga Taiwan dangane da zargensa da ake yi da hannu a laifin kisa. Dama dai ana zargin Chang da kisan budurwarsa a Taiwan. Bayan da ya gudo daga Taiwan, an damƙe shi a Hong Kong akan zargin laifin hallata kuɗaɗen haram, amma ana sa ran za a sako shi kwanan nan. Makonni 20 kenan a jere, birnin Hong Kong ke fuskantar zanga-zangar kin jinin gwamnati, bayan da a makon nan duka bangarorin biyu suka nuna cewa babu abin da zai canza. Masu zanga-zangar sun ce babu gudu babu ja da baya akan bukatocinsu guda biyar game da gwamnatin Hong Kong. Ita kuma Lam ta ce ba za ta biya bukatun masu zanga-zangar ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da shiga tsakanin da Amurka ta yi wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗan da ake yi tsakanin dakaran Turkiya da Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya, kodayake rahotanni sun bayyana cewa an ci gaba da faɗa a wasu wuraren. Trump ya faɗawa manema labarai cewa kodayake an yi yunkurin tada hankali a wasu wuraren, amma dakaran Turkiya suka dakile da safiyar jiya Juma'a an koma tsagaita wutar. Ya kuma bayyana cewa dakaran Kurdawan sun ji daɗin yarjejeniyar da aka cimma sosai. Amma kusan tsawon jiya Juma'a an ji ƙarar harbe-harbe a arewa maso gabashin Siriya. Wasu da suka shaida lamarin sun ba da rahoton cewa sun ga hayaki na tashi a garin Ras Alin, wato wurin da yake dab da tsallaken iyaka daga Turkiya.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fage rahotannin mu. Babban darakta na hukumar kera ababen hawa a Nigeria, Jelani Aliyu, ya ce nan da watanni uku masu zuwa za a fara sayar da motoci da aka kera a gida ga 'yan kasar a farashi mai rahusa. Ga wakiliyar sashen Hausa Abuja, Madina Dauda da rahoton.
Shugaban hukumar kera ababen hawa Jelani Aliyu ya ce a cikin shekaru biyu da ya karbi shugabancin hukumar ya samu nasarar shiga yarjejeniya da sanannun kamfanonin kera motoci na duniya har suka shigo cikin kasar, inda ya yi ƙarin haske.
Yanzu akwai motoci irin su Honda HRV da ake yi a Nigeria, akwai Peugeot pickup, akwai Innoson wadda indigenous car company ne a Innewi ake yi na Nigeria, akwai Dangote Sina trucks suna motoci manyan motoci na ɗaukar kaya, akwai Aston, akwai Anamco, akwai Ford, akwai gaskiya kamfanuka da dama wanda suke yin motoci a nan cikin ƙasa.
Shugaban ya ce 'yan Najeriya za su iya mallakar mota ta hanyar biyar kaso 10 kacal cikin kuɗinta, sannan mutum na iya cika ragowar kuɗin a cikin shekaru biyar. A nan Jelani Aliyu ya yi fashin baki akan hanyoyin da za a bi wajen sayan mota.
Idan mutum na son san irin wannan motocin da ake yi a Najeriya, za ka sa kashi kashi daya bisa goma na kudin motar ka wuce da motar ka biya cikin shekara biyar sannan kuma interest rate din ba zai wuce 8% ba cikin irin abubuwan da muke ne wurin bunƙasa yin motocin da kuma taimaka ma ƴan Najeriya su samu damar sayan motocin
akwai taimako da hukumar za ta iya yi wajen gyara irin waɗannan motoci ganin cewa kila daban suke da waɗanda ake shigowa da su
so muna nan muna koyar da matasan Najeriya yadda ake gyaran irin waɗannan sababbin motocin za su yi amfani da na'urori waɗanda ake amfani da su a kasashen waje idan motar mutum ta lalace in ka kai za a gyara ma ita daidai
wasu ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan albishir din da farko ga ra'ayin tsohon dan majalisar wakilai Umar Faruk Abdullahi majikidan Gwandu
mu Allah ya shiryantar da mu da cewa za mu iya yin wannan don kasar Najeriya ko shi dan Najeriya Allah ya yi shi da basira da sanin abin da za a yi in kin duba ko kasashen turai zaki ga ba sa tafiyar da al'amuran su irin wannan na kere-kere ba tare da Najeriya ba ko harkar computer ce ko kuma harkar shi engineering nan da ake kero motoci zaki ga ƴan Najeriya suna cika kuma suna taimaka ma kasashen duniya da suka shiga ba na wajen cimma burin su na kere-kere Allah da yake son Najeriya sai yayi ta da ma'adanan waɗanda za a iya sarrafawa domin a cimma wannan bukata ta kirge
sai ra'ayin madam Rona alƙabban tula
gaskiya abun murna ne abin da sanace abun murna yana da kyau a ce mu ma mu ƴan Najeriya mu yi abun da ya kamata a zo a gani muna da kayan yi muna da abun da za mu yi amfani da shi amma ban masu amfani da kayan mu sai mu je sai ta kasar waje in ba sa kasar waje ba duk abun da kai duban zani amma ni ina so in jawo hankalin mu ƴan mutanen Najeriya Allah ya ba mu basira ya ba mu ilimi ya ba mu karfin da za mu yi wannan abun mu gwada amfani da wannan motocin da aka yi a Najeriya wannan motocin na ba da gaskiya za ta yi amfani a Najeriya domin an yi shi musamman domin ayoyinmu na kasar waje ba daya suke ba amma in muka yi amfani da shi inda aka yi mana namu na Najeriya sannan muka yi tukin da ya kamata gaskiya ni ina ganin alhamdulillah da Allah ya nuna mana ranar da za mu ga wannan ranar kuma na fatan Ubangiji Allah ya kawo wannan ranar
hukumar kera ababen hawa ta ce za ta haɗa hannu da manyan jami'o'in kasar irin su jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto da jami'ar Nsukka domin ganin an buɗe fannin koyar da kera motoci bincike ya nuna cewa zuwa yanzu ana kashe fiye da dalar Amurka biliyan 8 kowace shekara wajen shigowa da motoci Najeriya daga kasashen waje Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
dan kama to bayan rigima kuma dan kama to bayi la ilaha illallah dan kama to a rage rigima baka da gaima to da kaga fasinja ma'an kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato dan kama to manajan rigima
madalla a gaida Madina Dauda Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaro a Najeriya da su rufe tare da kuma kama masu gidajen gyara kangararrun yara da suke azabtar da su wasu ƴan majalisun dokoki sun fara yunkurin tsara dokoki akan batun ga wakilin murya Amurka daga Abuja Umar Faruk Musa da ƙarin bayani
A Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga jami'an tsaro na kasar da su rufe duk ire-iren gidajen da ake cewa wai na gyara tarbiyya ko kangararrun yara ne wanda aka gano cewa in bayan azartarwa da cutar da yaran ba wani aiki da suke yi jami'an na ci gaba da yin diramikiya a waɗansu sata daban-daban na arewacin Najeriya inda ke da irin waɗannan gidajen da ake cewa wai ana koyawa yara tarbiyya ne amma daga baya aka fara ganowa daga jihar Kaduna da Katsina da kuma wani bangare na jihar Sokoto cewa in banda batanci da lalaci da kuma cutar da waɗannan yaran da gana musu azaba ba wata tarbiyya ta kamaimiya ko na karatu na islamiyya da ake cewa ana koya ma waɗannan yaran tuni dangane da haka ne ƴan majalisa na tarayyar Najeriya da majohohi suka ji kofa wurin yin nazari tare da ɗaukar matakan da ya kamata domin fitowa da dokoki na ƙasar da za su tabbatar da wannan haramci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kuma tsara irin wannan makarantu in ma an yadda za a yi su akan manufofi na dokoki da ka'ida a Najeriya da za su yi cimoriyar irin aikin da ake fatar su yi ba a bada sunayen cewa za a koyar da tarbiyya mai kyau amma daga bisani a yi batanci ba Honorable Fatahu Muhammad, da majalisar wakilan tarayya ne daga jihar Katsina, wato daga ma yankin Daura, ya kuma min karin haske dangane irin yunkurin da irin wannan dokoki za su yi domin tabbatar da an yi wa al'umma adalci.
Mu ne mu yi doka, mu tuka inda za ta yi aiki. Mu ba gare mu ba, ba kuma za mu iya zuwa mu assasa wasu makarantun ba, sai dai mu ba gwamnati shawara, kuma ina gaya maka wannan abu za mu kawo shi a majalisa. Majalisa ne ne mafita. Kwanaki akwai dan majalisar da ya fito daga Bauchi ya kawo motion wato kudiri na makarantun Islamiya a haɗe su da makarantun zamani, amma ba a bari ma ya gama ba ka kashe shi. So kaga irin wannan abin suna da yawa da ɗan siyasa yana damun su. Amma iyakarka ka faɗi, wataƙila in ya zama dokar kafin a aiwatar da shi sai a shekara goma. Wato ƙasar tana cikin wani hali ne yanzu da tana ƙoƙari ta miro da martabar arzikin ƙasar uku.
Fatahu Muhammad kenan, da majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga yankin Daura a jihar Katsina. A waje ɗaya, ɗan majalisar dattawa Ahmed Babakaita shi ma ya ba da goyon bayansa tare da tsokaci akan irin yunkurin da majalisar za ta yi domin fitar da dokoki da za su kawar da irin wannan aika-aikan da ake yi a irin wa'annan makarantu ko kuma gidaje da ake cewa wai ana tarbiya ne.
Wannan abubuwan da suka faru kuma ake samun gidajen nan kusan kowace jiha yanzu ko kuma kowane babban gari za ka ji akwai irin waɗannan gidaje. Ya zama wajibi akan gwamnati ta ɗauki mataki, mu kuma a matsayinmu na 'yan majalisu masu dokoki, mu hujjo da dokoki wanda zai tsara abun nan a rika yin shi bisa ga tsari na wanda zai taimaki al'umma ta da irin wannan da'asa ko kuma aika-aika da suke faruwa a cikin ƙasa ba ta faruwa. Akwai abubuwan da gwamnati za ta yi, saboda wani lokaci in ka cokalo irin waɗannan abubuwan to ka cokalo ma kanka. Abin da nake nufi shine in ƙira na da sata da dawa na da wari. Saboda haka yanzu dole tunda shugaban ƙasa ya hiddo da wannan magana, dole mu zo mu haɗa kai da ɗan majalisu da gwamnoni mu ga ta ya za a kullo mu wannan matsala. Amma dole sai an yi wani abu, saboda wannan abu ba abin da zai haifar sai waɗansu matsalolin wanda suka hima wanda ake da su a hannu.
Da majalisar dattawan Najeriya Ahmed Babakaita daga jihar Katsina kenan, yana tsokaci akan yunkurin da majalisa za ta yi don fitar da dokokin da za su yi aiki akan haramci da kuma gyara tsare-tsaren makarantu ko gidajen kankararrun yara domin su yi tasirin da aka tsara a kansu. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Wani sa'in gardawa suke lalata su, su ce suka fada sai su kuta su, dole suna ci su yi shiru da bakinsu. Wasu suka fada shaye-shaye, wasu sata, wasu su kudu yaye-yaye. Habadan layaye.
A gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin masu sauraron mu da dama da suka hada da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi daga Maiduguri da Muhammad Hassan, masu son jin tarihin Hausawa da Fulani ƙasar Sudan da kuma yadda suka tsinci kansu a Sudan da kuma dai yadda suke mu'amala da Larabawan Sudan. To idan masu tambayar na saurare, ga bayanin da wani mutumin garin Mai Wurnu na ƙasar Sudan ba na Sokoto ba, wanda iyayensa ɗan asalin jihar Bauchi ne, wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashin nazarin harsunan Afirka a jami'ar Khartoum ta Sudan, mai suna Farfesa Al-Amin Muhammad Abu Manga, wanda kwanan baya ya mana bayanin tarihin zuwa da kuma rayuwar Hausawa da Fulani a ƙasar Sudan da cewa.
Kasan a Sudan ba in yace Hausawa in particular, amma ana ce Fallata. To kasan Fallata dama Fulani ne, wato bare bare sune suka kira abin nan Fulani Fallata. Nan a Sudan in an ce Fallata, wato ana nufin da Fulani da Hausawa da bare bare. Kaman ku yanzu a Najeriya in an ce Hausawa, wato Hausa sun hada da Hausawan da Fulani da bare bare. Da wasu kuma kabilu na arewacin Najeriya duk Hausawa da suke fada. Nan ko in an ce Fallata kama an ce Hausawa a Najeriya. To saboda haka mu a Sudan wato ana magana Fallata, kuma su ne ake ce duk ina hada su za su kai miliyoyi. Wasu suna magana akan miliyan abin 7, wasu suna ce har ma 10.
To Professor, masu tambayar na son su ji ko ta yaya Hausawa da Fulani wajen miliyan 7 zuwa 10 suka tsinci kansu a Sudan.
Wato duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin Afirka. Kaga aka sami shi na Sudan dama nufin sa takin Allah haji aiki na mafi yawansu. Kaga ni koma wanda bai tashi da ni haji ba wato nufin sa abin nan dai ya isa takin Allah ya yi haji. To wato mu a wajen wato cikin rubutun kuyen yanda na yi a bisa wannan lamari wato na ɗauki hijiran Fulani daban da na Hausawa daban wato history hijira wato kowa nashi daban ko zai ke sun tafi da ƙasa ɗaya. To wato kamar Fulani wajen mu nan Sudan Fulani sun kasu wato kashi uku wajen tarihin hijirarsu. Wato muna samun daɗaɗɗun Fulani kaga waɗannan daɗaɗɗun Fulani shi ne kashi na ɗaya waɗannan ko wato hijirarsu kila za ta kai shekara 300-400 haka. Kuma ɗan Fulani daɗaɗɗun Fulani na su ka gani waɗannan mafi yawansu sun tashi daga can yammacin Afirka can na nisa wajen su Futa Toro, Futa Gano, wato su Senegal da Mali wato su ne rinyayensu. Saboda haka za ka ji sunan su sai ka ga Alfutawi wato mutumin Futa kenan. To waɗannan za a same su a Darfur kuma a ɗan a Kurdufan. A Darfur shi ne yammacin Sudan Kurdufan. Kuma za a samu abin nan su a arewacin Sudan. Saboda me yasa arewacin Sudan saboda da hanyar haji ta arewacin Sudan take gida wai kamar yanzu da a yammacin Sudan gabashin Sudan ba. Ta arewa mutum sai sun bi kogin Nil sun kai arewa har zuwa kusa da abin nan kasar Masar sannan su zarce a gabas su kai har zuwa Maliya. A samu garuruwa koko abin nan kamar gari mai suna Darmali din nan wato shine na Al-Hazan Malik yanan wajen. To har yanzu gari na nan kuma za a samu su cikin garuruwa za a samu kamar individual families in suma wato dan gane maka wato batun su waɗannan da tsuntsun Fulani nan wato ba sa yanzu kan ba sa iya ba sa fitin da sun manta wato matasan da su ta ba sun bata saboda sun dade kuma sun shiga sun yi aure tare cikin abinin da musamman ma mutanen awa yammacin su amin arewacin Sudan din nan dama sai ka ga wani malami ne yazo ya kafa makaranta kuma ya auri cikin kabilun Larabawa. Wato idan ka san matasan sun tashi ba su san abin nan ba bangaren babansu ba kaga irin waɗannan farko dai ba za su iya su yi magana filfil ɗin ba ko za su iya masu ce su Fulani ne saboda kamar jikokinsu ba za su iya ba saboda ba su san abin nan a halin su na bangaren babansu. Wai waɗannan sun zama ko jahiliyin ko shagiya ko mene irin dai kabilun arewacin Sudan. To waɗannan da daɗin Fulani kuma akwai waɗanda suka tashi lokacin da Mahdi ya bayyana. Lokacin Mahdi ya bayyana suka zo abin nan suka tayi mace keshi har suka zo Umdurman wato central su Umdurman Khartoum kenan. Bayan abin Mahdiya bayan ta faɗi wato wajen mulkin mallaka in shiga su ne suka zarce zuwa har zuwa Blue Nile wato ƙasar mu kenan da muke yanzu. To irin waɗannan duk akwai garuruwan na daɗaɗɗun Fulani amma su ba wai directly daga yammacin Afirka suka tashi ba wato sun zanna ne a Darfur da Kurdufan suka bi Mahdi har zuwa Umdurman. Bayan abin nan karari wato yakin karari bayan Mahdi ya ta faɗi suka yi abin nan kudu wato shekara 1898 a lok shi ne wato kicciler ya ci abin nan Umdurman Khartoum to shi ne mulkin mallaka ya shiga nan yanzu. To bayan Mahdiya ta faɗi su waɗannan waɗanda suka Mahdi Ansar kenan wasu mafi yawan suka yi kudu har zuwa ni da Blue Nile wajen mai gari mai suna Sheikh Talha au Sheikh Talha. To wannan gari ma na Sima da ci da Sheikh Talha da watasin garuruwa biyu waɗanda su wato kakansu dama Fulani ne suka kafa. To kakan idan irin wannan kowa sai ya je ya nemi ƴan uwansa saboda haka suka je suka yi ta ce ba su koma kudu a yammacin Sudan ba sai suka zo nan suka zanna shi kenan. Waɗannan su ne kashi na ɗaya. Kashi na biyu su ne mutanen hijira waɗanda kasan in mun ce hijira shi ne hijira at-tahirun Ahmadu lokacin da takwas ta faɗi shekara 1903 watan uku cikin Mars kaga wato shi at-tahir ya ja hijira yayi gabas wato mutane suna joining suna abin nan har aka ce can Burmi kusa da ƙasan Gombe na faɗa kusa da Bajoga in kana jin gari mai suna Bajoga wajen bima. To nan ma aka yi yaƙin Burmi wato ran 27 na watan Yuli wato 1903. To shi ne at-Tahir ya yi shahada ɗansa mai suna Maiwurno Muhammad Bello Maiwurno ya ci gaba da hijira tare da jama'arsa. Su ko rinyayen su mutanen Katagun ne Borno Gudbiri har ma da mutanen wato Mali waɗanda can ma aka ci garin su ma suka fita wato suka abin nan suka bi Atta suka zo don ƙasa Hausa da baya da At-Tahir ya tashi da shi su ma suka bi kamar su Alfa Hashim in kana jin suna Alfa Hashim wato na Tijjani ya ce wani abin Umar Umar Al-Futi kana jin sunan Umar Al-Futi to mutanen sa ne su ma sun yi joining abin nan hijira. To waɗannan mafiyan fasulle da ne amma akwai Hausawa considerable number of Hausawa su ne suka yi da hijira su har suka kai Sheikh Talha on the Blue Nile inda suka shekara 1906 ko da biyar suka yi kamar shekara a can mai gari mai suna Sheikh Talha suka ƙetare wato shi ne da yana gabacin abin nan on the eastern side of the river. Bayan shekara ɗaya suka ƙetara suka zo on the western side wato da yammacin kogin suka kafa gari mai suna Maiwurno. To yanzu shi ne sunan ya zama Maiwurno a kan kasar Larabawa wani ba sa iya su faɗa sunan Maiwurno an faɗa sunan an sa Muhammad Bello Maiwurno san At-Tahir wanda ya shahada a Burmi ka gani ko. To wannan gari shi ne garinmu shi ne kuma shi ne cibiyar duk fulani da Hausawa a Sudan shi ne saboda mafi girma.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban an so shi kan tarihin zuwa da kuma rayuwar Hausawa da Fulani a Sudan. Yanzu a madadin Professor Al-Amin Muhammad Abu Manga na Jami'ar Khartoum ta Sudan da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Shugaban kasar Chile Sebastian Piñera ya ayyana dokar ta ɓaci a babban birnin kasar biyo bayan wata zanga-zanga da ta barke sakamakon ƙarin kuɗin shiga jirgin ƙarƙashin ƙasa da aka yi. An dakatar da ayyukan jiragen ƙarƙashin ƙasa na birnin Santiago bayan da masu zanga-zanga suka kai hari a tashoshin jiragen ƙasa da yawa. Haka kuma masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda a birnin bayan haka sun kuma bankawa gidaje da yawa wuta. Matakin ƙarin ya sa yanzu masu shiga jirgin ƙasa za su biya ƙarin kuɗi $1.17 a lokutan cunkoso. Ana sa ran gaba ɗayan ƙarshen makon nan zirga-zirgar jiragen ƙarƙashin ƙasa za ta tsaya. Madugun 'yan adawar ƙasar Sudan ta kudu Riek Machar ya koma ƙasarsa yau Asabar. Ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a ƙoƙarin da ƙasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9 da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8 da rabi kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau, Voitech, wanda muka fi sani da zanga-zanga, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare.
Heures sur 24, VOA Afrique.